Daga muryar Amurka a Washington DC. To tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live a voahausa.com ko kuma a fada kan voahausa.com din kai tsaye masu gabatarwa.
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sa'ida Sodenge.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Alhamis 12 ga watan Janairun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis inda za mu ci gaba da magana game da kulle wasu asibitocin Niger masu zaman kansu
bisa zargin cewa suna taka rawa wajen karkatar da hankulan likitocin gwamnati daga aikin da ya rataya akan su na kula da lafiyar ƴan ƙasar
to mun tambayi masu fashin bakin al'amuran yau da kullum da ke kallon al'amura a Niger irin su Professor Bube na Maiwa Shin ya suke kallon al'amuran harkar lafiya gaba ɗaya ma a Niger?
Yau idan aka dauka nan nahiyar mu ta Afirka, wato muna kokowa da cuta iri-iri kuma hawa yau kamar zanen da majalisar ɗinkin duniya ta ba su a mai kula da lafiyar jama'a, wato mu ba mu kai ga wannan zanen ba, wato muna gajan kamar likitoci kuma da asibitoci. Sai aka zo ana ɗauka wannan matakin, shine cewa da kamar likitoci masu zaman kansu ko kuma asibiti masu zaman kansu, wa'annan ana so a soke su. Alhali kuma kiwon lafiya muna fama da shi sosai-sosai inda aka bari dai.
Haka kuma muna nan tafe da amsoshin tambayoyinku a shafin Facebook da Twitter kamar yadda muka tambaye ku kuka amsa.
To yanzu ga wasu daga cikin amsoshin da kuka aiko mana a tambayar da muka muku ta shafin Facebook da Twitter din inda muka tambaye ku shin ta yaya ya kamata gwamnati da ma'aikatan lafiya da kuma jama'ar gari su hada hannu don inganta harkar lafiya a kasashen mu na Afirka musamman masu tasowa.
Sakon farko daga Sabe Usman Makurna yace salamu yau da gobe. Ai wannan shine mafi sauki kun me wahala kadan. In har gwamnati za ta taimaka kuma jama'ar gari za su bada hadin kansu wajen kai yara da su kansu asibiti da kuma bada tallafi ga ma'aikatan lafiya. Taka ne ina ga za a samu cimma nasarar wannan kuduri.
Sai Musbahu Yahaya yace ta hanyar hada kai da sarakuna da jama'a tare da dawo da tsarin duba gari.
Sai Abbas Yahaya Dutsen Wai yace salamu yau da gobe. In dai ana son fannin lafiya zama ingantacce, to dole sai gwamnati ta gina asibitoci na zamani tare da wadata asibitocin da magunguna, kayan aiki da ƙwararrun ma'aikata, kuma ta sa ido akan yadda al'amuran asibiti ke gudana. Haka zalika ta tabbatar mutanen gari suna kula da mahallansu.
Sai Ukashi Abdulsalam Koko yace hakika ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su dinga taimakawa wurin inganta cibiyoyin lafiya a birane da ƙauyuka. Domin yin haka shi zai taimaka wurin kiwon lafiyar al'umma.
Sai Muhammad Bello Salu yace sa tsoron Allah da kuma girmama na gaba da kai ko mun kankantar sa da zuwa aiki da wuri da kuma hana nuna bambanci ko kuma wannan mai kuɗi ne ko kuma wannan dan uwa ne. Gaskiya kan zai fi Allah ya sa dai mu dace amin.
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma yace salamu yau da gobe. Hakika inganta lafiya ba zai yiwu ba sai gwamnati da jama'ar gari sun hada hannu. Bangaren gwamnati dole ta inganta asibitoci da magunguna da ƙwararrun likitoci. Su kuma mutanen gari ko al'umma dole su gyara mahallansu. Ta haka ne kadai za a samar da ingantacciyar lafiya ga al'umma a tashi lafiya.
Sai kuma Adam Ali yace assalamu yau da gobe. Muna muku fatan alkhairi. Tabbas gwamnati tana da rawar da za ta taka wajen tabbatar da lafiyar al'ummar ta, wajen wadata asibitocin mu da ƙwararrun ma'aikata da magunguna da ma sauran abubuwan da asibitin ke yake suke da bukata. Su ma likitocin su dinga baiwa marasa lafiya kulawa yadda ya kamata a tashi lafiya.
Sai Garba da Halikan ba yace dole sai ma'aikatan lafiya sun cire san tara abin duniya a zukatansu, sannan ita ma gwamnati ta kyautata ma'aikatan lafiya sosai, sannan su kuma al'ummar gari su zama masu tsabtace muhalli da kulawa da lafiyar iyalansu.
Sai Bala Muhammad Dambam yace yau da gobe hanyoyin da ya kamata mu bi domin inganta harkar lafiya sune kamar haka. Gwamnati zata dukufa ka'in da na'in wajen bada tallafin magungunan kyauta, su kuma likitoci su dage wajen wayar da kan jama'a hanyoyin da zasu kare kansu daga cuta. Mu kuma jama'ar gari mu dage wajen bada gudunmuwar mu ta hanyar yashe munanan makwancin ruwa da kuma uwa uba addu'a. Insha Allah idan haka ta samu za a dace da ikon Allah, da fatan Allah ya kara mana lafiya, amin.
Sai Isa Tasu'ul Lawali yace yau da gobe kamata yayi a samar da ma'aikata masu yawa da inganci.
Sai kuma Fatima Abdulsalam Dambam tace salam yau da gobe. Dama abin da ya shafi harkar lafiya ba na mutum daya bane tunda ya shafi kowa, dan haka kowa yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa a tashi lafiya yau da gobe.
Sai Abdullahi Adamu yace salam yau da gobe. Haƙƙin kula da lafiyar al'ummar ƙasa tana kan gwamnati, saboda yawancin asibitoci na jihohi na kuɗi ne na gwamnatin babu yawa. Talaka yana je yana gani zai wuce asibitin kuɗi ya tafi na gwamnati, saboda bai da kuɗin da zai iya zuwa wancan. Saboda haka gwamnati ta ji tausayin al'umma ta inganta kiwon lafiya saboda jama'a su samu sauƙin rayuwa.
Sai kuma mun tare dan Ma'azu Baban Khalifa yace salam yau da gobe. Akwai yadda za a yi, gwamnati ne kamata ta bada magunguna asibitoci, su kuma likitoci su ji tsoron Allah su daina sayar da magani, su kuma jama'a su bi dokar likitoci a haka sai lafiya ta inganta. Ana fahimtar.
Sai Kabiru Idris Mbuki yace yau da gobe a gani na hanyar da za a bi ita ce mun karfafa duk wani shiri da gwamnati ta zo da shi akan lafiya da bata hadin kai domin cimma nasara, ta hakan kawai zamu inganta tsaron lafiya a nahiyoyin mu na Afrika.
Sai Kurgin Ali, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace babu wata hanya, dalili kuwa shine al'adu da addini sun yi katutu.
Sai mu da Sir Muhammad Tafawa Ballewa yace ta kowane bangare da yana da rawan da yake takawa. Ga misali, gwamnati a nata bangaren shine ta samar da isassun kayan aiki a asibitocinmu tare da biyan ma'aikatan lafiya haƙoƙinsu akan lokaci. Su kuma ma'aikatan lafiya su rike aikin su tsakani da Allah. Jama'a kuma a nasu bangaren su yi ƙoƙarin kai kansu cibiyar kiwon lafiya mafi kusa a duk lokacin da suka ji wani canji a jikinsu.
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter, @bafarabulayanki yace a rinka wayarwa al'umma kawuna, ma'ana a nuna musu abin da ake nufi, ta hakan kawai za a samu nasara.
Sai @alhaji mele yace yau da gobe labarin inganta harkar kiwon lafiya a kasashen mu yana buƙatar hada ƙarfi da ƙarfi da kuma cire son zuciya a tsakani.
Sai daga ƙarshe @sdk yace hanyoyin da ya kamata mu bi mu hada hannu wajen inganta lafiya da gwamnati ta shine mu daina boye ayyanmu a lokacin da aka zo allurar rigakafi. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To yanzu kafin mu bawa Usman da Professor Buba na maiwa filin, mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma Usman na tare da Farfesa Buba na Maiwa dan asalin kasar Niger kuma mai tsokaci akan lamuran yau da kullum.
To Farfesa, muna magana akan al'amura na yau da kullum. Makon da ya gabata mun yi magana akan yadda Niger ta rufe wasu asibitoci masu zaman kansu. To abin da yasa muka ce bari mu nemo ka a matsayin ku na masu fashin bakin al'amuran yau da kullum. Shin ina gwamnati ta gaza, ina mutanen gari suka gaza, ina kuma masu harkar lafiya suka gaza? Wannan shine abin da yasa na lalubo ka. Da farko me zaka ce?
Eto lalle na saurari matakin ne kamar da gwamnatin kasar Niger ta doka dangane da yanayin kiwon lafiya a ƙasa. A cikin su har ma akwai kamar he wasu asibitoci masu zaman kansu, kuma har wayo waɗansu likitocin su ma kan kansu an musu kamar wani hukunci hukunci da ya kai kamar akwai waɗansu da aka kora daga aikin su domin an ce su koma kamar asibiti na gwamnati har ma aka dauke su aka cikin jaha-jaha suka ci tahiya suka zauna a nan birnin Yamai. Abin mamaki shine cewa yau idan aka dauka nan nahiyar mu ta Afirka wato muna kokowa da cuta iri-iri kuma hawa yau kamar zanen da majalisar ɗinkin duniya ta ba su wa mai kula da lafiyar jama'a wato mu ba mu kai ga wannan zanen ba wato muna gajan kamar likitoci kuma da asibitoci sai aka zo ana ɗaukar wannan matakin shine cewa da kamar likitoci masu zaman kansu ko kuma asibiti masu zaman kansu wa'annan ana so a soke su alhali kuma kiwon lafiya muna fama da shi sosai-sosai inda aka bari dai a ɗan ja har zamanin da shi gwamnatin ya kai yayi kamar tsayin daka ya girka asibitoci nashi na kanshi a zamanin nan in ya dauki irin wannan matakin nan to za mu ganewa to amma sai ya zamanto ita gwamnatin kamar bata gina ba asibiti isashi a cikin kasar kuma har yau su likitocin masu aiki yawansu duka sun fi samun amfani idan suna zamne ga kansu kai ga suna ma gwamnati aiki na ɗaya kenan akwai waɗansu asibitoci da ya zamanto idan ka je kamar asibiti ta gwamnati baka samun magani amma wa'ansu asibitocin idan ka je ka zaka samu da gaugawa za a maka magani kuma akwai maganin a aje to wannan shine abin tarme muna kai ta cewa da ita gwamnati bata dauki wani mataki ba wanda kamar zaka iya dauka irin wannan mataki ne na cewa ta rufe asibitoci masu zaman kansu su kuma likitocin wai maimakon ma su tsaya a can inda aka kai su inda gwamnati ta kai su tsaya su yi aiki to sai ka ga sun yi son kamar neman riba kansu wato cewa da su je su zauna kansu ya fi riba ko da yake gwamnati tana dan gaje ta fannin cewa biyan albashin wa'annan likitocin yau idan aka je aka dauka kasar Niger ko da yake ma'aikanta ba sa so a faɗi to Niger tana fuskantar matsala dangane da albashin ma'aikata gaba daya to ina ganin wannan dai shine kamar matsala ko kuma abu wanda karme muna kai bisa ga wannan mataki da kasar Niger ta dauka. Ta yi tambaya cewa da kamar al'umma menene laifin su. A nan wurin al'umma ba ta da wani laifi wato kamar yadda Hausa yake faɗi shi wanda ruwa za su ci ko wuciyar kado ya samu riƙa yake ma'ana wato idan ka je ka nemi magani asibiti ta gwamnati in baka samu ba in kana da hali to ai sai ka koma wajen asibiti wadda azumne zaman kanta dan ka gani ko za ka samu wannan maganin bugu da ƙari ma yau in aka je aka ɗauka kamar ƙasar Niger akwai matsaloli da yawa tun ba cikin ƙauyuka ba wato akwai mutane wa'anda ba su da kuɗi ba su da hali wanda yake sa kamar su je asibitoci masu zaman kansu kuma asibitoci na gwamnati sun musu nisa in ma an ce an gina gidan likita kaza tunda abin da gwamnatin ƙasar Niger take ikirari da shi kenan sai su sun gina asibiti kaza kuma sun dauki ma'aikata kamar likitoci kaza alhali aka ce aka diba cikin wa'annan asibitocin to ba magani wato sai ka tar da likita gashi zamanin an kawo mishi marasa lafiya to amma bai san kakan da za yi ba saboda babu komi a cikin likitan sashi wanda kamar shi za a iya fuskantar wannan marasa lafiya da aka kawo mishi to sai irin wannan sai ga al'umma sai suna koma a gargace wato sai su koma wani ganyen ice nan wajen
wani
sai ice nan wajen ko kuma sai su koma dai kai wajen wajen magorawa wato suna neman magani kamar irin abinda muka gada can dada to wannan yana bada tsoro yana nuna cewa kamar gwamnati ta kasa kenan akwai da a jamhuriyar Niger wani company ko kuma in ce wani sarushi da ake kira service animation wato wanda yake waye ma jama'a kai a zamanin da soja suka zo iko tun wance ne a shekara ta 1994 suka soke wannan saboda suna so su mai da shi kamar yanayin Samaria to yanzu kuma ina ganin cewa matsala da babba ita ce ta jam'iyyar siyasa wa'anda aka kirkiro wato ba sa wani kokari dai zuwa ga talakawa ta fannin kiwon lafiya kamar su ke da mutane wa alkewaye ma mutane kai zuwa ga kamar wani shan ruwa ne na kirki ko kuma idan za ka ci abinci ka wanke hannuwa kika dai irin abin da aka sani na rigakafi to jam'iyyoyin siyasa ba sa wannan aiki alhali ko wannan abu ya rata da ruwa su abin da jam'iyyoyin siyasa na Niger da 'yan siyasa na Niger suka sa gaba shine cewa kawai idan zaɓe ya kusa sai ga su kawai sun ruga da gudu sun je wajen talaka suna neman kuɗinsu amma ba wani su waye musu kai ba. To bugu da ƙari dai in aka zo aka duba dai shi dai talaka baya da wani lafi a cikin wannan. Ko kuma magani ne irin wannan da ake cewa ana saida a cikin titi to a cikin su akwai na kwarai akwai lalabu abinda ake gudu shine cewa kamar magani idan rana ta bige shi ko kura ta shiga a cikin shi wato ya lalace sai ya koma wamtun guba to shine ake gudu kuma ya zamanto masu da maganin wata rana su ba su san wannan maganin abinda ya kumsa wato cewa sinadare a cikin wanda ya kumsa kun ba su san ba ko dana ya kamata ka sha kowane kwayan maganin wani abu yake yi to amma wata rana sai ga mutum yana da ciwon kai an bashi magani na kamar ciwon ciki wannan yana kawo hatsari jama'a su gane da cewa da ya kamata su wa'annan masu sai da wannan maganin a cikin titi horo ne ya kamata a musu amma ba a ce ba za a soke shi saboda a ciki akwai na kwarai kuma akwai mutane suna amfani da shi tun jiya har zuwa yau kuma ko gobe ma wannan abin za a same shi a cikin ƙauyuka tunda gwamnati da ta kasa ta je ta kai ma mutane magani wanda za su sha ko kuma ma ta gina wani asibiti mai muhimmanci haka lalle yanzu ne suna ikira da cewa sun gina wani babban gidan laftani wanda abin a zo a gani ne a nahiyar Afirka duka gaba daya to ai ba ginin ba to gine ne a cikin wani magani ne a cikin ko kuma wani likita ne kwararre a cikin wannan duk shine kamar abin Allah wanda daidai da irin wannan mataki da gwamnatin ya dauka zuwa ga
To Professor, a matsayin ka na wanda kuke fashin banyan al'amuran yau da kullun kuma ɗan asalin ƙasar Niger ne kaga kai kanka. Shin ku irin farfesoshi da manya-manya masu fafutukar ƴanci na bil'adama da makamantan irin waɗannan abubuwa, kun taɓa taruwa gaba ɗaya ku ce yau bari mu je mu samu gwamnatin Niger mu ji wai wannan matsalolin musamman irin biyan albashi, a maganar makaranta, maganar lafiya. Kun taɓa taruwa ku ce bari ku je ku samu gwamnati ko shugaban ƙasa ku ritsa shi ku ce wai mi isa ba za a yi kaza ba ko ba da shawara ko a majalisa misali?
Gwamnatin ƙasar Nijar Kabara wato duk shawara da ka kawo musu in ba kamar irin wanda su suke hange ba ne ko wanda su suka san su suka kirkiro shi ba sa yarda da shi sai ma ka ga an ce kai dan adawa ne. Yau ƙasar Nijar da ka yi wata magana wadda ya zamanto su ba ta gamshe su ba ko da tana amfanin Nijar gaba ɗayanta. To sai kaga an kaɗa ka cikin ƴan adawa wato maganar kama ba ta kai ba sai a saurare ta ba sai kaga ma an turo maka ɗan wakare ka a hafshi suna zazzagin ka a cikin kafar rediyo ko kuma a cikin internet da sauransu ka yi zancen kamar taro na ma'ilmanta ko da lokaci a Niger ana yin shi ba ma wai cewa wajen likita kawai ba ko kuma wajen yanayin makaranta ko abin nan cikin kowane fanni da ka sani yau inda wannan gwamnatin yana aiki da irin nazari wanda 'yan ƙasar Niger suka yi cikin kowane fanni na rayuwar ɗan adam ko kuma ma na tattalin arzikin ƙasar Niger da Niger kinan ta wuce wurin da take yau wato suna nan komi da komi an rubuta an kammala yana nan amma ba sa aiki da su kawai sai suna aiki da son zuci to wannan shi yake kawo ƙasar Niger fatta ci gaba saboda ma'aikatan ne ba kuma ba yau aka fara ba ga wannan ma'aikata aka fara ba ga abin ya fito daga nesa ne wa'annan su sun kai shi ne ma inda sauran ba su kai shi ba tunda abinda ake tsammani su ma'ilmanta ne idan suka zo to za su yi aiki da duka irin sakamako ko kuma wani nazari da 'yan ƙasar Niger masu ilimi suka yi kuma suka kai musu a tawanna akwai abinda ake ce ma test da wani duka da takardu da ɗan makaranta suke yi ta kowane fanni yau ba su aiki da su kai bugu da ƙari a ƙasar Niger Usman Kabara ɗan Niger ko ɗan siyasa ko su wane ne ba ruwansu da su ɗauki wani littafi hakan ga wanda ya zamanto kamar na wani amfanin ƙasa ne su karanta shi a ko da lokaci sai dai cece kuce a je a ɗauki wannan jarida ta zo ta ƙasanta wannan jarida ta je ta musguna wannan abin da na gani ne da idona amma karatun wani littafi mai ma'ana ta kiwon lafiya ko kuma ta cewa ga wajen yanayin harkar karatu wannan bai taso ba. Mun sani ko akwai mutane Niger wa'anda tun shekarun baya suka rubuta yadda yanayin kamar karatu a Niger ya kamata a wallaha shi. Shine Professor Abdu Mumin Marigayi, Professor Abdu Mumin. Kuma kowa ya san da tsohon shugaban majalisar dokoki ta Niger ake kira Bubu Hamma. Shi ma ya rubuta duk irin abin da ya kamata da ya cewa da kamar tarbiyya ta zamani da tarbiyya irin samu ta gargajiya ya kamata a kammala su wuri guda don ƙasar Niger ta saka. Idan aka wuce wannan tun da yau duk abin da Niger take yi muddin ba ta yi kwaikwayo ga Najeriya ba ne ba ta zuwa nesa tun ba arewacin Najeriya ba abin da yake faruwa. Mun san tun lokacin Shehu Usman Ahodio da Muhammad Bello da Abdullahi bin Hodio da Nana Asma'u bin Usman bin Usman Hodio wato su rubuta takardu littattafai maimakon ɗan ƙasar Niger su rinka zuwa suna amfani da irin wannan littattafan da wa'annan ma'ilmantan suka rubuta a sai ga kawai ana zuwa ana nema kasashen Turai na kawo wata rana abinda ma bai kamace ba a kasashen namu shi ne sardo ne aiki da shi har ya kwato yarecin ƙasar Najeriya daga cikin halin yaya nake yi a da yau muddin ba mun yi aiki da wa'annan ababen ba ne ba mu samun kamar wani zobe wanda za ya hada ilimi na Turai da ilimin namu na nan nahiyar Afirka na gargajiya namu muddin ba mun yi aiki da wa'annan kasashen ba ne kuma a cikin
Professor daga ƙarshe mutanen Niger wato mutanen gari yawanci zaka ga a kasashen duniya idan aka yi wani abu da bai yi dadi ba zaka ga mutane suna cewa bai yi ba wasu su ce a mun yajin aiki wasu su ce mun yi kaza kaga mutane Niger kamar suna da kokarin su ce bari su yajin aiki in abu bai yi ba yanda suke bukatar shi shin wannan abun kana ganin ci gaba ne yana kawo musu mafita akai misali da suke yi tun zaka ji an ce malamai sun yajin aiki a maganan lafiya ce ta taso sai ka ji an ce a mun botsiri a sai gwamnati ta yi kaza shin haka ya kamata dama misali a ce ana samun irin wannan
to yajin aiki Usman Kabara cikin duniyar nan ba ya aihuwa alheri ko wani iri ne kuwa kuma ko ta wani fanni to amma abun mamaki shine cewa nan nahiyar mu ta Afirka tun ba kasan Niger ba ni ina cikin wa'anda suke zanga zanga a da shekara ta 1989 zuwa barkatai fi sabilillahi yajin aiki wannan ba ya sa kasa ta ci gaba zan ba da wani misali a zamanin da shugaban kasa Mekar Abdullahi Wade ya zo nan kasar ya kawo iko ya hudu ma ɗan kasar Senegal da wata hikima ta cewa da ni ban hana ku yi yaji aiki ba ko kuwa mutum ka gwaje rashin jin daɗin ka amma ka ɗaura kamar yadda ɗan kasar Japan idan suna son su nuna kamar baƙin cikin su sai su ɗaura wani kyalle ja a hannu yake to wanda yake so ya nuna min da shi bai ji daɗi ba ya ɗaura wannan kyallen mizani la'akari da cewa da akwai mutane wanda ba su ji daɗi ba to Niger kin ne mutum ba yajin aikin kai ba wa'annan ma'aikatan ka gane ko ko kuma na jiya da su wa'annan su kai kowa zakiya bisa ga irin wannan sai su rufe ido bisa ga abin da kai kake tambaya sai ka zama maimakon a tsaya a dibi kamar abin da an matsalarka da idon rahama a sai ka ga kawai an ɗauka ka kamar yadda na faɗi can farko an ce kai ɗan adawa ne kai ka tsani iko ne ko ko gakara ga itace ni Usman Kabara a cikin zamana na duniya ban taɓa ganin ba inda aka ce wa na gyara zamanka ya zaman tolai har da nake ban taɓa gani ba to su wa'annan ma'aikatan tun ba na yanzu ba idan ka ce musu wani in hankali wannan tafiyar saka ba ta yi ba ko wannan zaman naka bai yi ba sai ka ji ce maka wa yake maka kalla to wannan kare ne yake kawo kowa kawai sai ya bi ta hanyar yajin aiki tun shi kare suka sani to abun ba haushi ma wanda fiye shi komai ba haushi shine cewa da su ma'aikatan idan suka wuto suka ce kamar eh ba mu da hali kasa ta shiga cikin matsala wato in ka tsaya ka bi su rayuwar su ma'aikatan sai ka ga cewa da kamar abun ma akwai ba haushi wato su ba su iya zuwa su ce maka ba hali saboda cikin irin wanda suke na dai kenan na biyu kamar in ana wani wasanni a ƙasar Niger ko kun buɗe baki kun ce ƙasa kamar tana fuskantar matsala ko kuma ma kun ki faɗa ma ɗan ƙasa gaskiya kun ce ƙasa tana fuskantar matsala to idan ana wata wasa sai ka ga mutane mala ana wasa da kuɗi jika goma goma na sefa sai ka ga ana watsi da su malan gaya nan kamar sai kunnan tarmaya to wannan yakan sa kamar ma kasashe masu hannu da shuni tunda suna ganin abin da ake yi kasashe masu hannu da shuni sai ga suna cewa to wannan mutanen ba wala ce ga su ba banna ce da su kawai to ka gani irin wannan yake sa koda kamar mutum kace ba ka yajin aiki dole ila tilo sai ka yajin aiki tunda kai kana ganin da su suna da su kana ganin rayuwar ce da kake ba irin rayuwa ta kowane dan Niger ba ce ba irin rayuwa ba ta kasa kamar wanda ke fuskantar matsala irin haka nan abu na ƙarshe shine cewa da rashin gaya ma ƙan Niger gaskiya wato idan babu shi ka fito ka nuna da babu shi kuma kai irin taka rayuwa ta nuna cewa da babu shi ne to ka gani nan kowa sai ya kame cikin shi ya ɗaure ya yi haƙuri har zamanin da abin ya zo kowa kuma sai ya zo yana zuwa don ƙasar ta wuta amma ba haka ake ba.
To mun gode sosai Farfesa Bube na mai wayan Allah sosai mun sake waiwaika a cikin shirin yau da gobe muna godiya sosai.
To nike da godiya kuma a huta lafiya.
Madalla. haka yake Gobe na Mayo kenan kun ji da yanda muka yi da shi. To amma abin da yake faruwa din kamar yadda yayi magana shine zaki ga kowanne yana da rawar da zai iya takawa wajen ci gaba. Yau ba wai gwamnati kawai ba, a'a ba wai mutanen gari kadai ba, a'a ba wai masu ruwa da tsaki akan wani al'amari da ake magana ba.
Wanda irin nashi zai taka.
Yawa. To gashi da yau sai in ce muna ba masu sauraron mu ko kuma in ce masu kallon mu da sauraron mu ta shafin mu na Facebook Live hakuri yau na ura ko in ce network. Yawa network yana kan tangarda
network.
Electric wannan network yana rikici yau. Saboda haka shi ma jarmai muna ba hakuri yana ce yana ta kokari ba Allah ya ga ya hada su.
Yanzu dai bari mu karo dai.
Amma akwai tambayoyin mu aida ma ku sun da dai da muke sawa na tambayar yau.
Ga Yusuf Kadi yace BOA hanya ta farko wajen samun isassun a samar da isassun magunguna a kowane birni da kauye samar da likitoci na gari da sauransu tashi lafiya yau da gobe
to madalla to kin ga akwai na irin na can farko ban sani ba ko mun karanta shi a can ko in ce ban sani ba ko kun karanto shi wani madar sir Muhammad Tafawa Balewa yauwa to shi abinda yace shine yau da gobe abinda ya kamata gwamnati ta yi da kuma sauran jama'a akan harkokin bunƙasa lafiya shine gwamnati ta kafa ƙwararrun masana lafiya waɗanda za su wayarwa mutane kai akan kula da lafiya wannan sakon wannan Saidu Sabu Auyu ne
fadin ga babu
na mai wannan makaman magana makamancin wannan to karanta na wannan da
yake babu da Haruna yace yau da gobe ikon Allah Allah ya saka muku da alkhairin sa ne wato yadda mutane za su taimaka kansu shine na farko dai su daina lalaci a wajen tsaftar mahallansu tun daga abincin da za su ci har zuwa cikin gida da ma makwancin su tare da motsa jikinsu a kore yaushe wannan shine matakin farko na taimakawa gangar jiki ta samu koshin lafiya mai inganci
eh karka mimike ka ce ai ne ciwon aka bani lafiya a bani Allah lafiya eh wai kula da kai fi cigiya to ga mu da Sir Muhammad Tafa Balewa da nace dazu yace to kowane bangare dai yana da rawar takawa ga misali gwamnati a na bangaren shine ta samar da isassun kayan aiki ga asibitocin mu tare da biyan ma'aikatan lafiya hakokin su akan lokaci su kuma ma'aikatan lafiya su rike aikin su tsakani da Allah jama'a kuma a nasu bangaren su yi kokarin kai kansu cibiyar kiwon lafiya mafi kusa a duk lokacin da suka ji wani canji a jikin su ba sai kai raga da ko kai
haka ai mu mutanen mu muna da wannan ba mu zuwa asibiti sai abu ya kai
eh ai sabbin baki labari wani abokin mu ne nace masa na tafi a yamin irin medical check up din na duba lafiya na
lafiya
yace kai ma aukatin ina ne lafiya to aka tsokalo ma abin da baka san da shi ba
ni ma da
sai ai maganin abu
Usman tunanin mu daya ina da tsoron asibiti
Allah to daga yau da gobe ya saki hayya to ne ke ma ki kyauwa
Allah ya sa mu
dace ai kin zo nan da ya zama dole ba duk shekara dole ki sai kin je wallahi
ya duba da kin ji wani abu ki je ki dan duba
email ma ki ka ta damun kai inshore lafiya ka tana kai so an duba kai a yau kar ka dauki ta ka samu wani kai kuma ka sawa kanka da
Allah kara mana lafiya gaba
daya eh amin to da fatan za a ci gaba da kasancewa da wannan shiri domin samun abubuwa ko kuma tattaunawa da manyan mutane da ma mutane na kasar da sama duk da gwamnati da kowa domin a taruwa a gudu tsara tsirin tare kin samu da ake cewa fidda jaki daga dima kare tattake ta saboda kin san dima tana fashewa to in jaki ya fada cikin gonar dima kin ga sai ai hankali a fito da shi
Masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To haka yake sannan wannan magana ta kiwon lafiya fa za mu shiga har Najeriya domin kan wannan matsala ta maganan asibitoci fa har a Najeriya akwai ta fa. Yawa saboda haka kuma ba za ka take laifi tudu ko ka take na ka ni nan ina ta zuba na shiga Niger ban shiga gida ba yawa ba zai yi ba. To duka anan shirin namu ya kammala na yau sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake juya yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaje.
Safinat Sada Sodangi
sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin tare da taimakon Saida Hamdan sai kuma engineer mu Neurop McLean Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe
yau da gobe shirin su bi o e ba sai na ba
muryar Amurka yau ta tantance da yabin cike ta tsaro zance baruwanta a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta